الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا ران الجمعة 24 غوتر رجب هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دياد داليه دو داربعين دا شدا ودي داتي دا 24 غوتر دايا شكرا تدو بيو دا 20 بير شيغا بدا كراتونا أصول الفقه أولا للتافي من البركة na alfiyatul usul ta al ustaz Abdullahi Gwandu rahimahullah. To wannan shine darasin mu na 10 a cikin wannan littafi mai albarka. Satin da ya gabata mun kwana a baiti na 43, yau kuma za mu tashi baiti na 44 inda al-Sheikh Abdullah yake cewa wa fil hadithin naqlu bitawaturi laysa bi shart al-akhdh lil jamaahiri illa alladhi li muqtada al-qur'ani khalafa fashrutu ala al-iqani fa fil qur'ani al-ghaslu lir-rijlaini ففي القرآن الغسل للرجلين وفي الصحيح المسح للخفين فمن عز الصحيح للآحاد فقل له ذاك على انفرادي فضمن كله له تواتر أي معنوي فهو أمر ظاهر. To darasin da ya gabata al-Sheikh Abdullahi ya ba mu misalai dangane da wasu kira'o'i da ba su kai ga haddi na tawaturi ba, da kuma sabanin da malamai suka yi akai kan cewa kira'a koda ta inganta, koda tana da isnadi sahihi, amma kuma bata kai haddin tawaturi ba, to ba za a yi aiki da wannan qira'a din ba kamar yadda ba za a karanta ta a matsayin tilawa ba, wanda wannan shine fahimtar su malikawa. Amma kuma al-Hanafiyya da al-Shafi'iyya su sun saba, wanda ya kawo mana misalai da kuma irin istidlalin su akan waɗannan misalai. Yanzu bayan waɗannan misalai guda uku da ya kawo, zai shiga ɓangaren hadisi. An kammala bayani akan abin da ya shafi abin da yake na alƙira'a ta alƙur'ani, wanda yake bata cika haddi na tawaturi ba. To sai ce wa fil hadithin naqalu bitawaturi, yace ya zo ko kuma annaqalu, wannaqalu cirantowa fil hadisi dangane da hadisi bit tawaturi, shi ma a ce sai ya cika sharuɗan tawaturi kamar yadda aka faɗa dangane da alqur'ani, wato shi ma a ce wajibi ne in zaka kawo hadisi to ka tabbatar da cewa wannan hadisi mutawatiri ne. Mala yace laysa bi shartil akhzi, to wannan ba sharadi ne na cewa wato sai ya kai haddi na tawaturi sannan za a yi aiki da shi ba, Al-akhazu yana nufin al'amalu. Al'amalu bihi to laysa bi shartin. Shi hadisi baya da wannan sharadin. Kawai abinda ake duba shine wato ya zamo ya cika sharuddan hadisin da ake iya izina da shi ko ake karba. Ya cika sharuddan hadisi sahihi ko kuma hadisi hasan. To amma cewa shi ma sai ya cika sharuɗa na tawaturi kamar yadda aka ambata dangane da Al-Qur'ani sannan za a yi aiki da shi to wannan laysa bi shartin laysa bi shartil akhz ba sharadi ne na aiki da shi ba lil jamaahiri ga taron malamai ko mafi yawan malamai to wannan a asalin littafin da shi malam ya waki na Asy-Syarifu Tilmisani Miftahul Wusuli shi da yazo kan wannan gaba sai ya ce indal muhaqqiqina wato a gun malamai masu tahqiqi shi kuma malan da yazo sai ya amfani da lafazin al-jamaahir ya an ce al-jamaahiru ana nufin mafiya yawa ana nufin majority kenan to wannan sai zama kamar kenan akwai sabani akwai wanda ke ganin ba haka bane kuma hakan din ne an samu wasu wanda ka iya cewa ma dai tawaif ne na bid'a wanda su sun tafi kan cewa lalle hadisi idan bai cika sharuddan tawaturi ba za a yi aiki da shi ba akwai masu wannan fahimta shi yasa sai suka yi watsi da wato ahadisul ahad hadisai waɗanda suka zo amma kuma babu sharuɗa na tawaturi dangane da su amma su ahlus sunnati wal jama'a ka iya cewa an samu ijma'i a wurin su cewa in dai hadisi ya tabbata to ba sharadi bane sai ya samu tawaturi sannan za a ce wai za a yi aiki da abin da ya kunsa to wannan fahimta ce ta wasu daga cikin yan bid'a sai kuma waɗanda kila za a iya cewa suna jinginuwa zuwa ga sunna din amma kuma sun samu kuskure sun karbi wannan fahimta to ko da an samu zaka ga dai ba su da yawa kadan ne amma abin da yake tabbatacce da al-mutawatiru da kuma al-ahadu duka ana karba inda shi ma din ya tabbata illal ladhi li muqtadhal qur'ani khalafa to sai su suka ce waɗanda kenan suka karbi waccan fahimta wanda suka ce sun yadda da hadisi ahad za a yi aiki da shi inda ya tabbata ba sai ya cika sharadin at-tawatur ba to sai suka kawo wani istisna'i suka togace suka ce illal ladhi khalafa sai dai kuma hadisin da yake ba mutawatiri ba amma ya saba limuqtadal qur'ani ga zahirin qur'ani qur'ani yazo ya tabbatar da abu to sai aka samu wani hadisi wanda ba mutawatiri ba shi kuma sai yazo ya saba ma wannan zahirin limuqtadal qur'an ay li zahiril qur'an ga abin da yake shine zahirin qur'ani yake hukuntawa sai ya saba masa to anan sai suka ce fashrutu ala al-iqani to anan suka ce mu ma mun yadda cewa sharadi ne ka sanya sharadi na hadisin da zaka yi aiki da shi a wannan babe shi ma sai ya zama mutawatiri ka saka wannan sharadi alal iqani kuma bisa sakankan cewa to wannan yana ishara ne kan wata mas'ala da su malamai na usulul fiqh suke tattaunawa a babin an-nasakh ko an-nasakh wal mansukh da kuma kashe kashen sa to daga ciki akwai abin da suka tattauna shine shin hadisai ahadi ko hadisi ahadi yana goge abin da yake mutawatiri, yana goge hadisi dan uwansa amma mutawatiri, ko kuwa yana goge alqur'ani ko wata aya, tunda shi alqur'ani mutawatirun ne ittifaqan. To wannan shine sai suka tattauna. To wasu daga cikin malamai suka ce babu abin da zai goge mutawatiri sai mutawatiri dan uwansa, kamar qur'ani ya goge qur'ani, ko hadisi mutawatiri ya goge hadisi dan uwansa mutawatiri, ko kuma hadisi mutawatiri ya goge wata aya. Amma hadisi ahadi to sai dai ya goge dan uwansa, shi ma hadisi ahadi. To wasu haka suka fada. To kuma wannan fahimta ba ita ce karbabbiya ba a wurin malamai, tana da rauni. Abin da yake daidai kamar yadda Qur'ani yana goge alqur'ani, yana naskhin qur'ani, haka sunna mutawatira ko hadisi mutawatiri yana naskhin hadisi dan uwansa mutawatiri, haka kuma yana naskhin alqur'ani, haka shi ma hadisi ahadi yana naskhin mutawatiri dan uwansa ko alqur'ani, ko kuma hadisi dan uwansa ahadi. Wannan shine abinda yake daidai. Abinda kai ake bukata ya zama hadisin ya tabbata. Hadisi ya tabbata. Shi yasa Sheikh Muhammad Ibn Ali Ibn Adam Al-Ithiyobi a littafin sa da ya rubuta mai suna At-Tuhfatul Marudiyya, alfiya ce kusan baiti 2,300 haka akan usulul fiqhi. To a ciki yana cewa wal arjahul jawaz wal wuqu'u, yace abinda yake rajihi halat ne aukuwar a samu hadisi wanda yake ahadi ya goge wanda yake mutawatiri. Yace wannan abu ne ya auku. Mithluhu fi nassi qul masmu'u, yace kuma abu ne wanda yake ma ya auku, ya tabbata ma, a aikace ya tabbata. Haka kuma an ji wasu nusus suma a wannan babi. Yanzu kamar misali nikahul mutu'a, auren mutu'a, to zaka ga da an halatta shi, kuma suka ce an halatta shi ta hanyar alqur'ani ne, amma daga baya sai hadisai suka zo sai suka haramta auren mutu'a. Kuma hadisan ba mutawatirai bane, suma ahadi ne, hadisai ne waɗanda suke ahad. To wannan kenan. Saboda haka wannan shine abin da yake karbabbe, cewa naskhin mutawatiri ba dole sai mutawatiri dan uwansa ba. An gane? Ko da ahad ne, inda ya tabbata to zai iya goge mutawatiri kamar yadda yana iya goge dan uwansa ahadi. To wannan ita ce. Amma dai akwai sabani kamar yadda shi malam ya ambata, da kuma a zahiri kamar ya karbi maganar tunda bai mata ta'aqqubi ba. To wannan shine. Sannan wata gaba kuma cewa wai sai abin da yake illal ladzi khalafa li muqtadal qur'ani, ita ma wannan akwai maganganu akai. Shin zai yi nassi ya tabbata kuma ya saba ma wani nassi tabbatacce irinsa? Wannan an samu wasu daga cikin malamai sun faɗi haka, amma ita ma magana ce mai rauni. Abin da yake daidai, in nassi ya tabbata to ba yadda za a yi ya saba ma wani nassi dan uwansa tabbatacce, ba cin karo. Ko da ko kai kana ganin kamar a zahiri akwai cin karo, to yana yiwuwa ko karancin iliminka bai kai ba, ko kuma ɗaya daga cikinsu ba bai tabbata ba, ko kuma a baka fahimce su ba ne. To daga waccan shubha ce sai suka dinga watsi da wasu hadisai sai kaga sun ce hadisi kaza ba za su yi aiki da shi ba saboda wai ya saba ma aya kaza hadisi kaza ya saba ma aya kaza sai suka wannan ka'ida na cewa wato idan hadisi wanda yake ahad ya ci karo da alqur'ani to aje shi ake sai su dogara ga ita wanda ra'ayi ne kamar yadda muka ji yana da rauni to sai su yi watsi da hadisai da yawa sun yi amfani da wannan kamar a fadan su duk da shi ma kuskure ne cewa wai hadisan da suka nuna annabi Isa zai dawo ba mutawatirai bane saboda haka sai suka dauko umumat na ayoyin alqur'ani wanda ka nuna annabi Isa kamar ya mutu to sai suka kafa hujja da wannan sai suka yi watsi da su wadancan hadisai wanda da yawa daga cikin malamai sun ce ma hadisan dawowar annabi Isa ana ganin kamar za su iya kai mutawatirai to za ku ga hatta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah ya fada wannan kuskuren shi ma ya tafi kan cewa annabi Isa ba zai dawo ba wannan kuskure ne babba cewa annabi Isa zai dawo kamar yadda zamu karanta cikin usulus sunna zaka ga asal ne min usul ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin turaku na ahli sunna wal jamaa tun daga kan sahabbai har zuwa zamanin da muke ciki to abin nufi dai ba yadda za a yi hadisi sahihi tabbatacce ya ci karo da alqur'ani ba za a samu wannan ba abadan kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi bayani mai tsayi a cikin littafinsa akan wannan koli ta taban zama daban-daban irin su dar'u ta'arudil aqli wan naqal irin su majmu'ul fatawa da makamantan su irin su ar-raddu 'alal mantiqiyina irin su ar-raddu as-sahih al-jawabu as-sahih liman baddala din al-masih ta tafi da yawa ya tabbatar da wannan shine abin da yake daidai cewa in nasi ya inganta kamar yadda ba zai ci karo da lafiyayyen hankali ba to haka kuma ba zai ci karo da wani nasi dan uwansa ba abinda kuma ake samu abu da kofa mana me hikimar ruhita abinda kuma ake ainihin kawowa dangane da cewa an shafe wani hukunci wanda da an tabbatar da shi kaga wannan ba cin karo bane wannan ba sabawa bane me cike abinda za a ce to ai an saba abin nan to ita ma wannan magana tana da rauni kwarai da gaske to malam zai kawo misali na inda za a samu da shigowanka ka ji tsoron Allah inda za a samu misali akan abin da ya fada na fahimtar wasu malamai cewa ba za a yi aiki da hadisi a lokacin da ya zo ya ci karo da muqtadal Qur'an ba sai in ya zama mutawatir to sai ka mana wannan misali fa fil Qur'ani al-ghaslu lirrijlain wa fi as-sahih al-mashu lil-khuffain yace yazo a cikin Al-Qur'ani al-ghaslu lirrijlain cewa in an zo alwala a wanke kafafu kusan kamar wannan ijma'i ne ma na sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wanda ita ce qira'at jumhuri na malamai qira'atul jumhuri daga cikin qurra'u haka suka karanta bin nasbi amma an samu wasu kuma suka karanta wa arjulikum kama Abu Amrin kama Hamza, kamar Ibn Kathir. Abinci wannan, to ita wannan kira'a ta kasara, to ita ta dauke wasu kan cewa in an zo wankin kafafu to ya halatta ba sai ka wanke ba kai shafa. Sai suka ce saboda wa arjulikum, adafi ne akan wamsahu bi ru'usikum, saboda haka ma'dufun ne alama jaruri. To in ka zo alwala sai suka ce ba dole bane. Kamar yadda yake a wasu daga cikin kungiyoyi na bata, amma wannan ba fahimta ce ta halus sunna wal jama'a ba. An gane? Ko da ma an ce za a yi aiki da wannan kira'a ta wa arjulikum, sai malamai suka ce to a aikace annabi ya fassara ta, shine al-mashu ala al-khuffaini, shafa aka huffi. Saboda haka da aka ce wa arjulikum, to ana nufin ku yi shafa ga kafafunku a yayin da kuka saka huffi. Wa arjulakum kuma, ku wanki kafafunku in babu huffi. Haka shi kenan. To su yan shi'a sai suka yi inkarin gabaɗai al-mashu ala al-khuffain, saboda a fahimtar su hadisan wai sun saba ma muqtadal Qur'an, sun saba ba abinda Qur'ani ya ambata na waɗancan qurra'u da suka karanta wa arjulikum. To wannan mas'ala ita ce malam zai yi bayani a kanta. Sai ce a cikin Al-Qur'ani abinda aka ambata al-ghasl lirrijalaini, cewa kafafu guda biyu wanke su ake yi. Amma wa fi sahihi, ya zo a cikin Sahihul Bukhari da waninsa, al-mashu lil khuffaini, cewa a shafa aka huffi guda biyu. To kaga sai ya zamo kamar tunda can, kamar yadda yake ijma'i ne na malamai, don ba a taba samun wani sahabi da ya zo alwala ya shafi kafa ba, kuma yayin da baya da huffi ba a taba samun wannan. Haka ba a taba samun wannan daga cikin tabi'ai ba. To sai ya zamo kal ijma'. Haka ba a taba ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya shafi kafa mare don wanki, sai dai in ya saka huffi. To amma a aikace hadisai sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni kuma ya aikata a aikace cewa a yi shafa akan huffi. To wannan kenan. To wannan sai ya zamo kaga kamar abinda Al-Qur'ani ya ambata daban abinda su kuma shi kuma hadisi ya ambata daban a babin shafa. To sai malai ce faman azas sahiha lil ahadi. To daga cikin waɗanda suka jingina wannan ingantaccen hadisi sun ka ce to ai ba za mu yadda da shafa akan huffi ba, mu mai watsi da hadisan gabaɗaya saboda hadisai ne ahad, kamar su daga cikin ash-shi'a. Abinda suka faɗa kenan. Da wasu daga cikin ƙungiyoyin ɓata sai suka ce hadisan shafa akan huffi dalilin da yasa ba za mu yi aiki da su ba saboda ba mutawatirai ba ne. Sai malai ya ce ba haka ba ne, ba ku fahimta ba ne. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna. Sai ce fa qullahu, kai ɗalibi wanda yake a makarantar sunna, in ka haɗu da mai irin wannan fahimta to ga amsar da zaka gaya masa. Zaka wannan magana da ka faɗa cewa hadisan huffi ahadi ne, to alan firadi idan an kalli ɗaiɗaikun ƙadiyyun da suka faru ne, a ƙadiyya kaza annabi ya yi shafa akan huffi, a ƙadiyya kaza ya yi umarni, to in an kalli wannan nan ne za a iya cewa kowace ƙadiyya a karan kanta to ba za ta kai matakin da za a kira ta mutawatira ba, ba za ta kai ba. Amma fa dhimnu kullihi, in aka tara dukkanin hadisan da suka yi magana akan shafa akan huffi gaba ɗayansu, to lahu tawaturun, to wannan za su kai haddin tawaturi. To kaga shi kenan, kaga ma dashi. shi kuma dama al-mutawatir ba sharadi bane dole sai ya zama hadisi a lafazi daya, ba dole bane, tunda akwai at-tawaturul ma'nawi, akwai at-tawaturul lafzi. At-tawaturul lafzi shine za a samu wato ittifaqin ruwatu gaba dai akan ruwaito wannan lafazi din, kaman hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. To wannan dukkanin hadisi ne mutawatir, kuma tawatiri lafzi dukkanin su gaba dai kowa haka yanna kalce shi, da wanda suka ruwaita daga annabi, da wanda suka ruwaita daga sahabbai, da wanda suka ruwaita daga almajiran su. To akwai at-tawaturul ma'nawi, shi kuma za a samu bambancin alfaz ko lafazi, amma kuma kowanne lafazi sako ɗaya yake isarwa, wato sun yi tarayya, sun yi ittifaki wajen ma'ana, amma wajen lafazi kuma an samu bambanci. To wannan hadisi ko hadisan al-maswa al-khufaini a wannan babi yake, shine yace ai ma'anawiyun sai ya zamo hadisan sun yi tawaturi amma na ma'ana ba na lafazi ba. Wa huwa amrun zahiru, kuma wannan abu ne wanda yake a fili, ba a boye yake ba, ba a boye yake ba. Da yawa daga cikin malamai sun ambaci haka, kama in ka dauki koda Fathul Bari na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya ambaci wannan cewa shafa akan huffi hadisan mutawatirai ne, haka hatta su shi Jalaluddin Suyuti yana da littafi Qatful Azhar da yayi akan hadisai mutawatirai. To ya ambaci wato wannan qadiya din. To akwai abin da ya shafi sabani, zaka ga wani zubin akwai wadanda ma ke kawo hadisan na shafa akan huffi a matsayin cewa mutawatirai ne ma na lafaz, daga ciki ana samu, daga cikin su ma shi akwai al-muallif rahimahullah. Yawwa, kaga anan ya tabbatar da cewa hadisan mutawatirai ne ma'anawi ko at-tawaturul ma'anawi. To amma in ka koma a littafin sa Misbahur Rawi, kuma zaka ga a can ya saka su a matsayin hadisai waɗanda suka yi tawaturi na lafaz a can. Kamar inda yake magana yana cewa wal mutawatirul ladhi rawahu man yahsulu al-ilmu bima atahu. To yayi bayani mai tsayi can ƙarshe-ƙarshe yana cewa kullun muyassarun su'ali munkari nadara mashil khuffi shaqqil qamari bada'a inna ahadakum la ya'malu wa fitanin akhira daharin tahsulu li kulli hatawaturul lafziyu. Sai yace lirraf'i fi du'a'i ma'anawiyu. To mahallu shahid anan ya ambaci hadisai da dama, daga jimillar su kuma sai ya ambaci hadisan shafa akan huffi, sai yace dukkanin su mutawatirai ne na lafazi, in banda hadisai kwaya daya, hadisi kwaya daya shine hadisan daga hannu yayin addu'a, su ma mutawatirai ne amma at-tawaturul ma'anawi. A gani? Amma irin su hadisin abin nan kullun muyassarun lima khuliqala mutawatirun ne lafziyun, badal islamu gariban mutawatirun lafziyun. To haka sai ya kawo cikin jimillar su akwai hadisan al-maswa al-khufain. To kuma nan gashi to sai mu duba mu gani tsakani ita alfiyatul usuli da shi Misbahur Rawi wanne ne ya fara rubutawa, ko wanda ya bincika? Eh
so ai in ka duba zaka ga ko a ƙarshen wannan tunda dabi'ar shi malam in ya rubuta littafi ya zo ƙarshe da fadin shekarar da ya kammala littafin a wannan alfiya ya fada a misbahur rawi ma ya fada haka littafansa daban to a misbahur rawi ƙarshe da ya zo yace wannan littafi ya kammala ama bashir fi rabi'il awwali wannan littafi ya kammala a shekaran bashiru me shekaran bashiru shine shekara 1212 ya kammala misbahur rawi ita kuma alfiyatul usul ya fada a ƙarshe cewa ya kammala ta shekara 1215 kaga shekara uku kenan to kaga kenan malam ya bar wancan ra'ayi ya dawo ga wannan kuma wannan da ya ambata a nan shine yafi zama daidai mafi yawan malamai hadisan shafa akan huffi to sukan saka shi ne a layin at-tawaturul ma'anawi ba da lafazi ba kamar shi ma Muhammad ibn Ali al-Ethiopi ya ambaci haka ya ambaci haka kware da gaske haka malamai da yawa to ana samun irin wannan to wannan kaga sai a ce wancan ya dauki ra'ayin wasu ne daga baya kuma sai ya ga wani ra'ayi wanda yafi wannan sai ya karkata a kansa tunda wannan ya fara wannan ya rubuta daga baya sannan daga baya sai ya rubuta wancan to da yace wa fi sahihi ko almasu lil khuffaini lidan nan ma'ana ta'ala ay almasu ala al khuffaini dama kuma ila ta kan zo da ma'ana ala ko kamar wa in asa'atum falaha ay fa alaiha ni sai aka ce falaha to wannan shine Allah ya sa mu dace to wannan a dunkule abinda malam yake son ya gaya mana kenan dangane da ita wannan qadiyya saboda haka amsar da zaka baiwa wanda shi yake inkarin hadisai na almaswa alal khuffaini to amsar da zaka bashi kenan cewa tawaturin da malamai suke nufi tawaturi ne ma'anawi ba wai lafzi ba to saboda haka kuma dama su malamai a bisa fahimtar su cewa akan karbi mutawatiri koda ya saba ma zahirin Qur'ani kamar malai na sai nuna maka anan dalilin da yasa muka karbi shafa akan huffi duk da aya ta ce kuma a wanke kafafu saboda hadisan sun kai haddin tawaturi ma'anawi shi dai dalili to amma wannan kamar da muka faɗa ba dole bane yawa an samu hadisai da dama za su zo ni zubin su yi takhsisin alqur'ani kuma a karba wani zubin su yi naskhin alqur'ani kuma a karba misalin takhsis alqur'ani kamar fadin Allah ta'ala yusikumullahu fi auladikum anan Allah ya tilaki yayi Allah ya ne muku wasiya dangane da iyayenku auladu jam'i ne jam'u qilla ne kuma aka yi idafarsa saboda haka kaga yufidul umum a ka'ida ya shafi kowane irin da cewa in an zo rabon gado to lizzakari mislu hazzul unsayin amma a sunna sai manzon Allah ya ce la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima ita aya a zahirinta hadda danka mushriki ya shiga zai gade ka amma hadisi yazo sai ya cire shi kaga wannan takhsisi kenan haka fadin Allah ta'ala faqara umma tayassara minhu ku karanta abin da ya sawwaka ma din na ismul mawsul min adawatil umumi duk abin da ka ga dama ka karanta ko menene amma sunna ta zo sai ta ce a la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ka gani can kuma qur'ani ya ce ga abin nan to wannan yana cikin dalilan hanafiyawa zamu zo kan shi da suka ce karanta fatiha ba wajibi ba dole bane a sallah an gane tunda Allah ya ce faqara umma ta yasara minhu to duk abin da ka karanta a sallah shikenan kawai ka sallabe ka tafi ka sallar ka tayi ba dole sai da fatiha ba to sai zan ba su yi aiki da shi wannan hadisi ba la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an zamu zo kansa kuma zamu je dalilan su har ma daga cikin malamai zaka ga akwai wadanda su sun yi mubalaga suka ce wai hadisi ba za a karbe shi ba koda ya inganta sai an samu ta'addudur rawati a cikin tabaqoki ya zamo a dabaka sahabbai kamar misali a ce an samu sahabi biyu haka a dabaka tabi'ai a tabaqatul ula a samu su ma biyun su dauko daga wadancan biyun haka a dabaka tabi'a binnan tabi'ai ta tsakiya su ma su dauko daga wadancan dake dabaka ta farko haka dabaka karshe su ma haka dai suka ce wai dole sai an samu wadanda suka yi wannan mubalaga to su a wurin su hadisi garibi irin su hadisan innamal a'malu binniyat ba karbabbu bane a wurin su mun fada anan cewa hadisi dai garibi to shine daga cikin wadanda suka kawo wannan akwai al-hakim rahimahullah mai littabin al-mustadrak to amma malamai ba su sallama masa ba kamar yadda shi mala abdullahi da kansa yake fada al-ittifaqihim wa zaid al-hakimi ta'addudar ruwati lam yusallami kaga malamai ba su sallama masa ba raddi abinda suka kawo raddin shi suka yi cewa ba dole bane sai an samu ta'addudar ruwati a kowace dabaka kawai abinda ake bukata koda mutum ɗaya ne ya faɗi magana inda ya adali ne sai kadai a karba mafi yawan annabawa da manzanni da Allah ke turowa mutum ɗaya ne wannan me yake nuna maka karbar sakon mutum ɗaya da Allah ya tashi aiko annabi shi kadai ya aiko shi sallallahu alaihi wasallama haka mun ga annabi sallallahu alaihi wasallama mun karanta yana aika wasu daga cikin sahabbai ɗaiɗaiku kamar Mu'az ibn Jabal ya aika shi a Yaman shi kadai ya aika shi cewa ka je kai musu da'awa ka gaya musu kaza da kaza da kaza tauhidi zakka da sauransu kuma shi kadai kaga wannan yana nuni kenan in mutum ɗaya ya faɗi magana ana mi ana karba in dai adali ne to nan zamu kwana insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh